Musa na Maria Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 22 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa ƴan bindiga sun yi awon gaba da mutane da dama daga yankunan kananan hukumomin Mariga da Kwantagora da ke jihar Niger, Najeriya.
Ya haka ne motoci su tsawani daga cikin kuma sun kwashi jama'a sannan kuma akwai wanda su sun kama a ji
don babu jami'an tsaro ne wurin
wallahi babu jami'an tsaro kuma kullun abu da kana sana ji waye
sai kuma ku ji labarin Musa Sahabi wani matashi da ya shahara a wasan dambe a kasar Niger wanda kuma ya taba zama zakaran dambe na Afirka kuna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ukraine ta ba da rahoton wasu sabbin hare-hare da sama da Russia ta kai a yau Litinin a kusa da wurin da wata babbar tashar makamashin nukiliya take. Yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadin yiwuwar Russia ta dau wasu matakai yayin da Ukraine ke shirin bikin zagayowar ranar samun yancin kai. Gwamnan yankin Valentin Reznichenko ya ce makaman Ruka da Russia ta harbo sun dira kan yankunan da ke yammacin tashar nukiliyar Zaporozhye. Reznichenko ya ce rokokin sun afka kan gidaje, makarantar rainon yara da kuma kantina. Kasashen Russia da Ukraine dai na ta zargin juna kan laifin harba makamai masu linzami da aka yi ta yi a kusa da tashar wutar lantarki. Hukumar leken asiri ta kasar Russia a yau Litinin ta zargi hukumar leken asiri ta kasar Ukraine da laifin fashewar wani bam da aka dana a cikin wata mota da ta halaka yar wani babban mai ra'ayin kishin kasar Russia waɗanda dukkan su sun kasance masu goyon bayan mamayar Ukraine da shugaba Vladimir Putin ya yi. Hukumar tsaron Russia ta tarayya FSB, babbar hukumar da ta gaji KGB, ta ce kisan Daria Dujina da aka yi a daren Asabar, yar Alexander Dujin, mai shekaru 29, ma'aikatan musamman na Ukraine ne suka tsara kuma suka aikata. Babu wani wanda ya dauki alhakin kai harin a jiya Lahadi, mai bawa shugaban kasar Ukraine shawara Mykhailo Podolyak ya ce sam Ukraine ba ta da hannu a wannan harin bom. A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayin soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga Koriya ta Arewa, a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Atisayin na Amurka da Koriya ta Kudu, wanda zai ɗauki tsawon makonni biyu, zai haɗa da koyar da dabarun yaƙi a fagen daga, wanda ya haɗa da kwaikwayon al'amuran yaƙi daban-daban, ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-haren da Koriya ta Arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na Koriya ta Kudu. Kawayen biyu sun sassauta ko kuma sun dage atisayen tun daga shekarar 2017 a zaman wani bangare na kokarin janyo hankalin Koriya ta Arewa kan teburin tattaunawa da kuma sakamakon barkewar annobar corona. Sai dai shugaban kasar Koriya ta Kudu, Yoon Suk-yeol, wanda ya hau kan karagar mulki a watan Mayu, ya sha alwashin bunƙasa atisayen da za a yi domin ya zama jan kunne ga Koriya ta Arewa, wadda ta yi ta harba makamai masu linzami a bana. Kwanan nan Qatar ta kama akalla ma'aikata 'yan kasashen waje 60 waɗanda suka yi zanga-zangar saboda sun shafe tsawon watanni ba tare da biyansu albashi ba, tare da korar wasu daga cikinsu. Kamar yadda wata ƙungiya mai fafutuka ta ce, watanni uku kacal kafin Qatar ta karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2022. Matakin daina zuwa ne a daidai lokacin da kasar Qatar ke fuskantar zazzafar bincike daga kasashen duniya kan yadda take gudanar da ayyukan ta gabanin gasar. kamar sauran kasashen Larabawa na yankin Gulf, kacar ta dogara sosai kan ma'aikatan kasashen waje. Zanga-zangar ma'aikatan mako daya da suka gabata da kuma matakin da Qatar ta dauka game da hakan na iya ƙara rura wutar matsalar. Shugaban wata cibiyar tuntuɓa da kan harkokin kwadugo da ke binciken lamarin ya ce tsare mutanen ya haifar da sabon shakku kan alƙawuran da Qatar ta yi na inganta mu'amalar ma'aikata. Da gaske ne wannan ne hakikanin gaskiyar da ke fitowa fili, inji Mustafa Kadri, babban daraktan kungiyar Equidem Research.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ƴan fashin daji dai na ci gaba da cin karansu ba babbaka a wasu yankuna na jihar Nejan Najeriya. Rahotanni daga kananan hukumomin Mariga da Kwantagora na nuna cewa tsakanin daren jiya Lahadi zuwa wayewar garin yau Litinin, ƴan bindiga sun yi awon gaba da mutane da dama. Daga Mina ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Yan fashin daji na ci gaba da auka ma jama'a a wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Dama dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya masu fama da wannan matsala ta yan bindiga. Rahotanni daga yankin ƙananan hukumomin Mariga da kuma Kwantagora na nuna cewa tun a tsakanin daren jiya zuwa wayewar garin ranar Litinin ɗin nan, yan fashin dajin sun awan gaba da mutane da dama. Wannan wani mazaunin yankin kasuwar Bala ne da ke yankin karamar hukumar Mariga ya ce ƴan fashin dajin sun yi awan gaba da wasu fasinjoji na motoci guda uku a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa cin wata kasuwa.
Abin da suka yi shine da suka shigo sosai, suka zai ke ba yawan mutane a wurin, amma akwai hanya da suke dokar masu a tsaki, to shine sai suka dan lallace haka a gehe-gehe ya ka to da sun ga mota kawai sai da azan shi haka dai motoci uku su ta kwani daga cikin kuma sun kwaci jama'a, sannan kuma akwai wanda suka saka ma a ji
to babu jami'an tsaro ne wurin,
wallahi babu jami'an tsaro wannan kullun abu da kara lalacewa
yake. To a can yankin Kumbashi ma duk a yankin karamar hukumar ta Mariga, yan bindigar sun yi daren mikiya a daidai lokacin da ake tafka ruwan sama. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ga abin da ya shaida mun ta wayar salula
ne wanda suka shigo tsakanin Melaka suka biyo ta Yabawa, suka zo ta Kumbashi sai suka wuto suka zo nan dajin tsakanin Maburya, mashin hudu suka shigo gab da gari sai ga ruwa ta so mun komo ha duwatsu.
A ko kuna saman duwatsun har yanzu?
Eh, muna saman duwatsu, ai ba za mu sauko ba sai mun tabbatar da wutowansu.
A cikin garin Kwantagora ma waɗannan ƴan bindiga sun kutsa kai gidan wani dan kasuwa da magaribar ranar Lahadin nan, inda suka yi awan gaba da ɗan shi. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga gwamnatin jihar Niger akan waɗannan sabbin hare-hare, domin kuwa kokarin samun sakataren gwamnatin jihar Niger ya ci tura. A lokacin da na tuntuɓi kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious, ya tabbatar da cewa ƴan bindigar sun kusa cikin garin Kwantagorar.
We are on the trail of the kidnappers.
A yankin Mariga kuwa ya ce duk da yake an kara tura jami'an tsaro a yankin, amma sai an tsagaita ruwan sama da ake tafkawa sannan za su kara gudanar da bincike. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla, aka yi da Mustafa Nasir Batsari da wannan rahoton. To Musa Sahabi wani matashi ne da ya shahara a wasan dambe a ƙasar Niger, wanda kuma ya taɓa zama zakaran dambe na Afirka. Musa Sahabi ya shawarci matasan ƙasar da su jure wahala domin ganin sun cimma burinsu na rayuwa. Daga birnin Yamai ga wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi da labarin Musa.
Musa Sahabi kenan shahararren ɗan damben ne na jamhuriyar Nijar. A nan yana wani filin motsa jiki ne da ke wata unguwa da ake kira Bayan Ruwa a birnin Yamai, inda yake gudanar da atisayensa a kowane murece. Musa Sahabi Gado dan kimanin shekaru 23 a duniya ya fara shawar wasan dambe ne tun cikin shekarar 2012 kafin daga usani ya kasance masa sana'a. A dai cikin shekarar 2021 ne tauraruwar Musa Sahabi ta fara haskakawa a gasar dambar Afirka da aka shirya a tarayyar Najeriya a wannan shekara, inda ya samu nasarar kasancewa zakara bayan ya doke dan kasar tarayyar Najeriya Imbolo Stella, wanda ya kwashe tsawon shekaru hudu yana rike da kambun wannan gasar. Tun dai daga wannan shekara tauraruwar Musa Sahabi ke ci gaba da haskakawa, wanda a gasar da shekaru biyu ya samu kambu bakwai na manyan kwamfalolin kasashen duniya.
Yanga shine kambu na da na dauko na karshe kai bi sai kana ganin duka daga kasashen da yake representing. Lalle wanga ruwa da kake ganin ga kuguna santir ne na Europe, wanga kuma santir ne na titira African. Gudan HBA duka gudan duniya wanga da kake gani shi kadai ne gare ta kuma ni ne da shi. Shekara hudu yayin Nigeria ana fafatawa sai da Allah ya sa nasai.
Mai horar da Musa Sahabi wasan na dambe Abdulaziz Usaini ya bayyana irin kalubalen da suka fuskanta kafin su kai ga wannan matsayin.
Da kwai lokacin da sai da ma na ba da mota ta jingina na biya mishi kudin participation saboda ya sai ya yi wasa a Nigeria, wannan tafiyar shi ce ta farko. Sannan kuma daga baya mun ka samu tallafi na mutane da yawa tafiyar shi ta biyu. Sannan kuma zuwa sai uku kuma har yau dai tallafi yana ta karuwa saboda da kwai mutanen da ke ba mu tallafi amma ba za su so mu faɗi sunan su ba, amma da farin mu mun sha wahala saboda mu ne zamu nemo kudin participation, mu zamu nemo kudin mota, mu zamu nemo kudin hotel, mu zamu nemo kudin abinci.
Rayuwar dai Musa Sahabi Gado na dauke da darasi, dan haka ya isar da wannan sako na musamman zuwa ga takwarorinsa matasa, musamman ma masu shawar wasannin motsa jiki.
Wasar da kake gani dambe ce, taekwondo ce, judo ce, kowane iri in ma kwallo ce ko ga takawa, duk wanda kake yi in ka dauka zaka ware sa cikin kanka zani ne saboda kai na takwa. In ka fara ka ci saboda kanka ne zaka yi, ka sa abun garan ka zaka yi, in ka tsaya kai shi da zuciya guda wataran Allah zai kai inda baka saba azawa ba.
Yanzu haka Musa Sahabi Gado na shirye-shiryen halartar wasannin Olympic na birnin Paris na shekarar 2024, wanda nan gaba kaɗan zai samu wani horo na tsawon shekaru biyu a birnin na fari a fannin wasan na dambe. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Yusuf Abdullahi. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, bari kuma mu shakata da wannan. Madalla, yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi hada mana daga Najeriya akan matakan kawo ƙarshen ta'addanci a jihar Zamfara.
Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta ƙara tsaurara matakai a ci gaba da yakin da take yi da 'yan ta'adda, musamman ma 'yan babura masu zirga-zirga da daddare tare da efohomi. Gwamnan jihar Bello Matawan Lamarada ne ya bayyana hakan a fadar gwamnati bayan gangamin da aka yi wajen raba motoci da kuma ababen hawa ga rundunar tsaro ta farar hula.
A ƙarƙashin wannan doka, duk wanda aka samu da aikata ta'addanci, garkuwa da mutane, ayyukan bada bayanai na sirri ko shirinta bayanai ga 'yan ta'adda zai fuskanci hukuncin kisa. Hukumomi sun fahimci cewa mafi yawancin wannan da ake yi da daddare ana amfani da babura ne wurin aikata shi. A sabili da haka, daga karfe 8 na yamma zuwa karfe 6 na safe, gwamnati ta hana yawo da babur a dukkanin ƙauyukan da ke gare da cikin garin Musa. Wannan ƙauyukan sun haɗa da Damba da Marina da Tsunami da Tsauni da Barakan Lawo da Sama da Dadadu da Janyau ta Gabas. Muna umarta jami'an tsaro da su ɗauki matakan tabbatar da an bi wannan dokar sau da kafa. Duk wanda aka gani ya hau mashin a waɗannan ƙauyukan da muka bayyana na cikin garin Musau, bayan wannan lokacin da aka bayyana, mu umarni jami'an tsaro da su kama shi tare da gurbanar da shi a gaban hukuma. Duk wanda aka tsaya ya iya tsaya, muna umartar jami'an tsaro da su hana shi, domin wannan ya nuna alamun cewa bai da gaskiya ko kuma shi kanshi ɗan ta'adda ne.
Sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka sun haɗa da samar da makamai ga rundunar tsaro ta farar hula na jihar.
Mun samar da makamai da hukuma ta aminta da su ga waɗannan 'yan tsaro gari a dukkan makarantu guda 19 da ke faɗin wannan jihar Kano. Dangane da sha'anin masu ba da bayanai ga 'yan ta'adda da aka fi sani da 'yan koma, Allah da ikonsa ya sa mun fara kama da yawa daga cikin su, kuma yanzu haka ana nuna tasar bayanai daga wajejensu domin hukuntar su. Za mu kaddamar da binciken gida-gida a dukkan makarantunmu guda 19 domin zaɓo irin waɗannan fatakari domin a hukuntar da su ba da daɗewa ba. Haka kuma mun samar da cibiya ta musamman haɗin gwiwa da ma'aikatan sadarwa a ƙasa domin an fi kira kada kwana a kan kowace matsalar tsaro. Mun tanadi rumbuna ta musamman wadda ta kunshi waɗannan dukkan hukumomin tsaro na ƙasar nan, domin an fi kira wayar al'umma daga kowace ƙaramar hukumar mulki 14 da muke da su a wannan jiha. Ina shirya ma al'umma cewa duk wanda ya ga wani abu wanda bai yarda da shi ba, to ya kira lambar karta kwana a lambar ka saluna, za ka latsa 1-1-2 domin sanar da hukumomi abin da ke faruwa da kuma lungun da abin da ke faruwa. Kiran wannan lamba kyauta ne, don haka ko babu kuɗi a cikin wayarka za ka iya kiran wannan wayar. Daga wannan rana, duk wani baƙo da zai je ya sauka a masaukin baki wato hotel a duk faɗin yan nan da Zamfara sai ya nuna katin shaida mai inganci, yo Allah ko passport, international passport ko katin zaɓe ko katin zama ɗan ƙasa ko kuma kati na tuƙin mota ko na tuƙin babur. Duk masu hotel ɗin da suka saba ma wannan ƙa'ida za su rasa lasisin izinin gudanar da hotel ɗin su har abada.
Shin ko me al'ummar jihar za su ce game da sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka na yaƙi da 'yan ta'adda? Na manta da wasu abin nan kusa ga malami na farko.
A gaskiya matakan da mai girma gwamnan jihar Zamfara ya ɗauka a kan matsala ta tsaro matakai ne waɗanda za su taimaka. Dama abinda ake nema shi ne su a civilian JTF sun shiga logo da sako tare da jami'an tsaro domin taimaka ma al'umma. Kuma hikimar da aka sa na raba lambar waya wadda za a rika tuntuɓa domin ganin wani abu wanda ba a yarda da shi ba ko kuma lokacin da wani abu ke faruwa, hakan ya yi daidai.
sunana Hafizu Balarabe Gusauci a mamuriyar talaka reshen jihar Zamfara. To gaskiya wannan dokoki da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka akan fannin tsaro a cikin babban birnin jihar Zamfara Gusau yayi daidai. Sun ya kamata ma tuntuni mu ce an sanya irin wa'annan dokokin. To jama'a sai sun yi hakuri, matakai ne wanda ya zama dole cewa a rika fadada al'amuran tsaro a birnin jihar Zamfara. Ba ma gwamnati ba, al'umman ma da cikin wa'annan unguwannin su ya kamata a ce sun dauki irin matakai cewa kakarfe kaza ma mutum bai shiga musu unguwa sai da dalilai.
Sunana Kabiru Ladan dan masani. Alal hakika wannan mataki da gwamnati ta dauka yayi daidai, domin da babura suke shigowa wurin aikata wannan aika-aika, muna kyauta zaton waɗannan matakai da mai daraja gwamnati ɗauka tare da dukkan sarakunanmu da malamanmu da wasu shugabanni, za a kawo ƙarshen wannan aika-aika da ke faruwa yanzu wasu sassa na garin Gusau da fatan ma gabaki ɗaya jihar Zamfara.
A wannan labarin kuma, rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta sami nasarar cafke wasu mutane biyu da suka damfari wasu al'ummomi har kuɗi naira miliyan 5 da sunan cewa za su tura musu 'yan sanda su riƙa kulawa da yankin nasu don samun walwala. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar SP Shehu Muhammad wanda ya tabbatar mana da aukuwar hakan.
Dabbar wanda labari haka yake ci wannan wanda ake ce ma na wani Musa shi ne ainihi wanda ya je karkasuna yanne ne da su haɗa mishi kuɗi har naira miliyan 5 da ne wani zai je ya taimaka musu a turo musu jami'an tsaro a wannan ƙarin. Duk da yake lokacin da muke gudanar da bincike mun fahimci cewa su kuɗin miliyan 5 ba kai tsaye ainihi fi aka karɓe su ba, an danga ba da su ne a ba da wanga amount a wanga lokaci wanga amount a lai har suka kai wannan kuɗin da ya miliyan 5. Ne shi kuma wannan na biyu ɗin shi ne wanda yana ɗaya daga cikin wanda aka yi amfani da account number shi aka tura wasu daga cikin waɗannan kuɗin. Shi ne su al'umma wannan yanki na 'yar Katsina da ƙaramar hukumar mulkin Bunbulu kawo ma 'yan sanda hutu shi muka karzaya aka kama waɗannan mutane. Kuma dukkaninsu sun tabbatar da wannan abu. Mu especially shi na wani Musa ya tabbatar da cewa lalle ya karɓi waɗannan kuɗi da yarjejeniyar wai zai je wani sa a kawo musu jami'an tsaro a ƙauyen shi. To kaga wannan al'amari ne mai ban tsoro mutum da al'ajabi, saboda sanin kowa ne cewa kai jami'an tsaro a ƙauyuka da wurare don samar da tsaro ai ba abu ne wanda ake karɓo kuɗi ba, abu ne wanda ake yi ainihin haƙƙin da ya rataya wayar su jami'an tsaro tabbatar da cewa an kare rayuka cikin al'umma su siya sama jami'an tsaro ake biyan mu albashin. Lokacin da muka tambaye shi mun haɗa muku ko yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro waɗanda yake wata su da a talibe su a ya dai ne sun kashi ma ba wai yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro ba waɗanda ya yi wannan abin tare da bakin haɗin bakin su ya ci kan kashi kuma ƙarya ce yake ya san beda da zai iya sa a kawo mu wani wuri da ban tsaro. To amma dai yanzu ana nan ana gudanar da bincike mai zurfi domin a tabbatar da cewa ko akwai waɗansu waɗanda suke da alaƙa da wannan aiki. Eh, kuma bayan nan za a gurfanar da su a gaban kuliya.
To a iya cewa maradan dalla maradin sun fara samuwa. Sarshe Abdullahi Fashi, murya Amurka daga birnin Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi, to yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A Najeriya, masu ya lamurin kwallon kafa na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su kan fitewar 'yan wasan kasar daga gasar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan kasa da shekaru 20 da ake fafatawa a kasar Costa Rica. 'Yan Super Falcons ɗin sun yi wa jarod ne a daren jiya Lahadi, bayan da takwarorinsu na kasar Netherlands suka doke su da ci 2 da nema a wasan matakin kwata final na gasar. Mai horar da 'yan wasan na Najeriya Christopher Danjuma ya ce an sami wasu kurakurai da dama a bangaren 'yan wasansa, waɗanda 'yan kasar ta Netherlands suka yi amfani da damar suka sami nasara. 'Yan matan na Najeriya dai sun ɗauki hankali sosai a gasar, ta yadda ma ake lissafawa da su a cikin ƙasashen da ake hasashen za su iya lashe gasar, kasancewar sun yi nasara a dukkanin wasanninsu uku na farko na matakin rukuni-rukuni wanda ya ba su damar tsallakewa zuwa matakin na kwata final. Wannan ya sa da dama 'yan kasar da ke bibiye da gasar suka tausaya wa 'yan wasan tare kuma da yi musu uzuri, domin kuwa cewar wasansu da dama 'yan wasan sun nuna ƙwazo, illa dai rashin sa'a da suka ci karo da shi a wasan na jiya. A Ingila kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Chelsea Thomas Tuchel ya ta'allaka dan karen kashin da kungiyar ta sha a hannun Leeds United da tafiyar da suka yi zuwa gidan Leeds din a cikin mota a maimakon jirgin sama. A wasan su na mako na uku na gasar Premier Leeds ta karbi bakuncin Chelsea din a jiya Lahadi a gidanta na Elland Road ta kuma doke ta da ci 3 da nema. Kwallaye biyu na farko da Leeds din ta zura tamkar kyauta ce daga Chelsea. A yayin da kwallo ta uku kuma aka zura ta bayan baiwa sabon dan wasan baya na Chelsea Khalidou Koulibaly katin gargadi na biyu wanda ya rikide zuwa jan katin kura a minti na 84 na wasan. Tuchel ya ce matsalar ta samo asali ne tun a ranar Asabar sa'ad da jami'an horar da ƴan wasan na kungiyar suka yi tafiya zuwa Elland Road da mota. To sai dai duk da haka ya zargi ƴan wasan kungiyar da yin kasa a gwiwa a maimakon mai da hankali da dagewa kamar yadda ya kamata. Haka kuma ya zargi sabon dan wasansa na baya Khalidou Koulibaly da yin ba daidai ba da ya ja har aka bashi jan katin kora lamarin da ya sa kungiyar ta sami gibin dan wasa a daidai lokacin da take fafutukar farke kwallaye biyu da aka zura mata. Dan wasan tsakiya na kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Casemiro ya musanta zargin da ake yi na cewa yana bukatar komawa Manchester United ne saboda kuɗi. Wasu manazarta lamarin wasanni ciki har da tsohon mai tsaron gida na United Ben Foster sun yi kirarin cewa Casemiro na son komawa United din ne saboda zunzurutun kudin da aka kiyasta za a rika biyan sa da suka kai fam 300 a kowane mako. To sai ya jawabin sa ga manema labarai na ban kwana da Real Madrid, Casemiro ya karaita cewa alƙawarin United na ninka masa albashin sa ne ya ja hankalinsa zuwa kungiyar. United din za ta sayi Casemiro ne kan kudi fam miliyan 70 a kwantaragin shekaru 4 bayan da ya kwashe tsawon shekaru 9 yana takale da Real Madrid inda ya koma tun daga shekara ta 2013. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
A takaice, Ukraine ta ba da rahoton wasu sabbin hare-hare ta sama da Rasha ta kai a yau Litinin a kusa da wurin da wata babbar tashar makamashin nukiliya take. Yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadin yiwuwar Rasha ta dau wasu matakai yayin da Ukraine ke shirin bikin zagayowar ranar samun ƴancin kai. Gwamnan yankin Valentin Reznishenko ya ce makamar roka da Rasha ta harbo sun dira kan yankunan da ke yammashin tashar nukiliyar Zaporozhye. Hukumar leƙen asiri ta ƙasar Rasha a yau Litinin ta zargi hukumar leƙen asiri ta ƙasar Ukraine da laifin fashewar wani bam da aka dana a cikin wata mota da ta hallaka ƴar wani babban mai ra'ayin kishin ƙasar Rasha. Waɗanda dukkansu sun kasance masu goyon bayan mamayar Ukraine da shugaba Vladimir Putin ya yi. Hukumar tsaron Rasha ta tarayya FSB babbar hukuma da ta agaji KGB ta ce kisan Daria Dujina da aka yi a daren Asabar ƴar Alexander Dujin ƴar shekaru 29 ma'aikatan musamman na Ukraine ne suka tsara kuma suka aikata. A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayin soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙi da barazanar da ke tasowa daga Koriya ta Arewa a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Atisayin na Amurka da Koriya ta Kudu wanda zai ɗauki tsawon makonni biyu zai haɗa da koyarwa da dabarun yaƙi a fagen daga wanda ya haɗa da kwaikwayon al'amuran yaƙi daban-daban ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-hare da Koriya ta Arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na Koriya ta Kudu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da Tatiya ne gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau ne ce taku Kinta Suleiman Yarawa ne ke muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma'assalam. Thank you.